الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعدك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساجة اللرى ونما صلى الله عليه وسلم القرآن don ci gaba da karatunmu na littafin Ahlali, wallafar al-Imam Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala. A wannan rana ta Alhamis da take 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 lissafin hijira, ya zo daidai da 19 ga watan 5 shekara ta 2016 miladiya. A zamanmu da ya gabata na karatun wannan littafi, mun tsaya a ƙarshen wato fasalin ladubba, kamar yadda muka ambata malam ya kasa littafin nan kashi uku. Kashi na farko ɓangaren tauhidi wanda bai tsawaita kai ba, ɓangare na biyu ɓangaren ladubba, shi kuma ya ɗanyi bayani a kansa kamar yadda ya gabata, sai ɓangare na uku kuma ɓangaren ibada wadda dama shi ne maqasudin rubutun littafin. Za mu tashi a fasali na farko, fasalin sarki, da malam yake faslun fi taharati. Fasali ya zo ya mana magana dangane da at-tahara, wato sarki. Malaman fiqhu sukan ce fasali ko su ce babi, saboda rarrabe tsakanin mas'aloli. Dukkan abin da aka yi masa babi, waɗansu mas'aloli ne wanda suka shafi sunan da aka yi wa wannan babi. Su kaɗai ne a wannan wurin, idan aka gama da su sai a sake kulla wani babi kuma da yake alaƙa da waɗansu mas'aloli. Idan aka yi babi na tsarki, to sallah ba za ta shigo ciki ba. Idan aka yi babin sallah, to tsarki ba zai shigo ciki ba, azumi ba zai shigo ciki ba. Idan aka yi babin azumi, to duk abin da ya shafi azumi za a kawo zakka ba za ta shigo ciki ba. Idan aka yi babin zakka, to duk abin da ya shafi zakka shi za a kawo, hajji ba zai shigo ciki ba. Haka abin yake. Sannan shi kansa fasalin suka rarraba, shi kansa babin suka rarraba shi. Idan an shiga cikin babi shi ma sai a samu gida-gida ne. In ka shiga gidan sallah sai ka samu akwai ɓangaren sallar farilla, akwai ɓangaren sallar nafila. Sai ka samu sallar farillar, za ka samu akwai ɓangaren farillan sallah, akwai ɓangaren sunnonin sallah, akwai ɓangaren kala. To shi ma babi suna rarraba shi gwargwadon bukata, sai a raba shi. In ka je zakka, akwai zakkar kuɗi, akwai zakkar dabbobi, akwai zakkar amfanin gona, akwai zakkar kayan kasuwa. To duka a cikin zakka ne. Idan babin ya ƙunshi zakka gaba ɗaya, to waɗannan abin da yake rarraba su shi ne fasali. Sai a ce fasalin zakkar kuɗi, fasalin zakkar amfanin gona, fasalin zakkar dabbobi, fasalin zakkar kayan kasuwa. Kuma wannan tsari na babi da fasali yakan taimaka wajen sanya nishaɗi wa mai karatu. mai karatu idan aka ce ya zo fasali zai shiga wani fasali, to wani nishadi ne hakan din, kamar yadda aka nishadantar da alqur'ani da yawan bismillah da sabuwar sura. In Allah ya ga dama da sai da Bakara Hannasi ba sabuwar bismillah, to inda an yi haka ba zai haddace ba. Me yasa ba zai haddace ba? Saboda malam, saboda zai fita akai zai yi gundura. Amma yayyankawa da akai aka ce Bakara, aka ce Ali Imran, aka ce Nisa'i, aka ce Ma'ida, aka ce kaza, aka ce kaza, to wannan ya taimaka wajen saukakuwar haddace shi. Saboda duk lokacin da ka kai ƙarshen sura, to sabuwar sura sabon nishadi. To haka a karatu, sabon babi sabon nishadi, sabon fasali sabon nishadi. Yasa da lokacin da muka karatun allo, wata hikima ta malamin allo shi ne, za ka je ka rubuto wani adadi na ayoyi. Idan ka rubuto ka zo kai karanta, ka karanta, ka karanta, to akwai ran da za a ce ma yau ka wanke. To wannan wankin ya fi karatun daɗi, shi ma wankin har wani ado ake masa, a samo sandpaper, a samo toka, a zo a shanya allo ya bushe, a yi masa sandpaper, a yi polish ɗinsa, a ɗora sabon alƙalami, sabon rubutu, sabon rubutu daɗi. Da haka kana marmarin wannan abun, sai da haka sai a tura ka har kai. To wannan nishadi an fahimta ko? To shi fasali kamar da muka ambata rabewa ne tsakanin karatun jiya da yau. Ji malamina yana koya mini karatu, ya ce akwai wani malaminsu cikin ɗalibai masu zuwa karatu, wani ya zo karatu ya ce fasalin, malam ya ce fasali, ya sake cewa fasalin, malam ya ce fasali, ya sake cewa fasalin, malam ya ce rarrabewa, ya ce yawa. Wato shi ma fasalin su yake a fassara masa shi rarrabewa, a rabe tsakanin karatun jiya da yau. Malam ya ce fi taharati, wannan fasali zai mana magana daga ne da tahara, wato tsarki. Shin me mutane suka ɗauka tsarki? Tsarki me mutane suka ɗauka tsarki? Saboda galibi ba wace ne ya ce maka tsarki yana nufin wanke kashi ko wanke fitsari. Shi yake nufi da tsarki. Tsarkin nan ma'ana ce mai faɗi, wata siffa ce ta hukunci wanda Allah makaɗaukakin sarki ya saukar akan bayinsa. Sarkin nan iri biyu ne tun a asali, akwai sarkin zuciya, akwai sarkin jiki. Sarkin zuciya shi ma ya kasu kashi biyu. Sarkin zuciya daga shirka, daga kafirci, daga munafurci, irin wannan tsarkin zuciya ana samun karatunsa ne a littafin tauhidi, irin su kitabun tauhid, irin su lum'atul i'tiqad, irin su alamu sunna al-mashura, irin su tahawiyya, irin su kitabun tauhid na Ibn Khuzaima da sauran littafin tauhidi. Ana samun wato bayanai masu faɗi akan abin da ya shafi tsarkin zuciya, ta fiskar tsarkake ta daga shirka da kafirci da munafurci, da kuma kyautata alaƙarta da Ubangiji a cikin ire-iren waɗannan littafa na tauhidi. Da haka ba akan wannan muke karatu ba yau. Akwai tsarkin zuciya kashi na biyu. Tsarkin zuciya daga baƙin hali, daga munanan ɗabi'u, wannan kuma sai a koma wa littattafan ladubba, irin su littafin Riyadhus Salihin, irin su littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari, irin su littafin Minhajul Qasidin na Ibn al-Jawzi da Muktasar ɗinsa na Ibn Qudama, irin su al-adab na Ibn Muflih da sauran tattafa da suke magana akan ladubba, su kuma karanta su da lizintar su zai sanya mutum zuciyarsa ta zama wankakkiyar zuciya da sauran abokanan halitta. Zai huta daga hassada, daga kyashi, daga yawan fushi, baƙin ciki da sauran abubuwa na wanda suke cutar da zuciya. Zai samu kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Ubangijinsa, kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da halittu ‘yan uwansa, ya samu kyakkyawar sakewa da jin nishaɗi a rayuwar duniya, wanda da wannan ne zai yi tsani zuwa kyakkyawar rayuwa a lahira. Su ma shi ma wannan fanni da wannan littafa, su ma ana buƙatar musulmi a ce ya mai da hankali akan abin da suke karantarwa domin danshi akai. Wannan kenan ɓangaren zuciya. Akwai tsarki ɓangaren jiki. Tsarki ɓangaren jiki shi ne abin da yanzu ya dame mu a wannan littafin namu, shi ne abin da ke gabanmu. Karatunmu yana magana ne akan tsarkin jiki, ba akan tsarkin zuciya ba. To shi wannan tsarki na jiki shi ne tsarkin da malaman fiqh suke magana a kansa a cikin tattafansu. Wata siffa ce ta hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta a kan bayansa. A dalilin wannan siffar ne Allah madaukakin sarki yake karɓan sallarsu, yake karɓan tawafinsu, yake karɓan karatun Qur'aninsu, yake karɓan ayyukan da ya hukunta sai da wannan sarkin sannan su yi. Galibi malaman fiqh sukan fara da wannan madadin, su fara karatu akan sallah, saboda wannan lazimin sallah ne, domin idan babu shi babu sallah. Wa ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajibun, duk abin da wajibi ba zai yi ba sai da shi, to ya zama wajibi. Farkon rukunin musulunci bayan kalmar shahada sallah ce, ba tsarki ba. To amma malaman fiqh maimakon su fara da fasalin sallah sai suke farawa da fasalin tsarki. Me yasa? Duk littafin fiqh a duniyar nan in ka bude za ka ga abin da ya fara da shi tsarki. Me yasa? Saboda tsarki sharadi ne na sallah, babu tsarki ba sallah. Don haka sai ka koyi tsarki gabanin kai sallah. Wannan ya sa malamai suke gabatar da karatu a kan tsarki kafin karatu a kan sallah. Yanzu za mu karanta mu ga me ake nufi da wannan tsarki na jiki wadda shi ne a gabanmu. Malamai ya ce at-taharatu qismani, wannan tsarkin da ake magana a kai qismani iri biyu ne, taharatu hadathin wa taharatu khabathin. Tsarkin hadathi da kuma tsarkin khabathi. Tsarkin hadathi malamanmu na zaure suna ce masa tsarkin kari, tsarkin khabathi malamanmu na zaure suna ce masa tsarkin dauda ko tsarkin najasa. Abinda malam yake nufi a nan shi ne shi kansa tsarkin jiki ya kasu kashi biyu. Akwai tsarkin da yake alaƙa da hadasi, in an ce hadasi kuma waɗansu abubuwa ne da shari'a ta hukunta idan sun faru da mutum, to za a ce hadasi ya faru da shi. Ana ce musu karuruwa, ana ce musu karuruwa saboda suna karya sarki, suna karya sarki. Waɗannan abubuwa na hadasi akwai waɗanda suke fita daga jikin mutum, akwai kuma waɗanda suke sabbaba abubuwan da suke fita daga jikin mutum, akwai kuma wanda baya daga cikin waɗannan guda biyu, sai ya zama abinda ake cewa hadasi ya kasu kashi uku. Abinda yake fita, abinda malamai suka yi ittifaki akan abinda yake fita, shine abinda yake fita daga kafa guda biyu. Abinda yake fita daga kafafen da ba waɗannan ba, to malamai sun yi saɓani akan karya alwalarsa, kamar amai ya fita daga baki, kamar jini ya fita daga jiki. Amma abinda ya fita daga kafa guda biyu, mafitsara ko dubura wurin ba haya, waɗannan kafafe guda biyu, ittifaƙin malamai da ijma'in malamai cewa abin da ya fita daga waɗannan kafafe hadasi ne. Shi wannan abin ana ce masa najasa, infisari ne za a ce masa najasa, in kashi ne za a ce masa najasa, amma fitar shi ake cewa hadasi. A bambanta shi kansa menene najasa, fitarsa ce ake cewa mai hadasi. Shi yasa da fitsarin wani zai taɓa ka, ba naka ne ya fita ba, ba zai karya ma alwala ba, sai dai a ce najasa ta taɓa ka, a je a wanke. Amma inda naka ne ya fita, to fitarsa ɗin shi ake cewa hadasi, fitar kashi shi ake cewa hadasi. To shin fitar amai ma hadasi ne? Fitar jini ma in an yi rauni hadasi ne? To shi wannan mahallin saɓani ne tsakanin malamai, kuma ba ruwanmu da saɓani yanzu, muna ƙaramin karatu. Da haka yanzu abin da ya fita ta gaba za mu duba mu ga malamai suka ce ya zama wannan fitan bisa al'ada. Abin da yake fita bisa al'ada, da haka abin da yake fita ta gaba bisa al'ada, fitsari ne da wadi da mabi da mani. Wannan ya haɗa maza da mata, sannan su mata suna da daɗi, rutubatul farj, kawai da ake ce masa rutuba, wato danshin gaba. Abin da yake fita ta dubura shi kuma bisa al'ada biyu ne, ko dai tusa ko kuma kashi. To malaman fiqh suka ce idan ya saɓawa al'ada shi ma hadasi ne. Misalin mutumin da yake da basir, sai ruwan ciwon basir sai yake fita ta dubararsa, shin fitar wannan ruwan basir za a ce masa hadasi? A'a, ba za a ce masa hadasi ba, sai dai a ce masa najasa, amma ba za a ce masa hadasi ba. Gangaro wanda ruwan ciwo yake na basir ta dubura, ba za a ce masa hadasi ya fita ba, saboda bisa al'ada ba shi ne abin da yake fita ta wajen ba, wannan wani ciwo ne kawo shi. Har malaman fiqhu ma wajen zulfafawa suka ce da ɗan goge zai faɗo ta dubura, to shi ma suka ce ba zai zama hadafi ba, sai dai idan ya zo da balan. A san balan, in ya zo da danshi, danshin kashi, to sai ya zama hadafi, ba a dalilin shi dutsen ba, a dalilin abin da ya fito tare da shi. இந்த அளவுக்கு தூபால் ரோஸ் கோமே மகன் அசத்தியாக அல்ல முசரா ஒன்னும் பங்களன் அப்படின்னு ஜெயிக்கிய இம்முகலிஸ்தா பாசுதான் அபுபுவா ஷீத துவா பகை அபின் தேக்கிய துவா பிரச்சாட்ட கபா அபு ஒடு இசாரி வதி மதி மணி அபின் தேக்கிய பிரச்சாட்ட துபுரா காஷி யூசா ஷீத கேன வடன அபுபுவா அனாச்சே முசு ஹாலிசி sai mu koma abin da yake sabbaba hadasi abin da yake jawo hadasi abin da yake jawo hadasi shi kuma ko dai bacci ko kuma maye ko farfadiya ko suma ko taba mace da sha'awa waɗannan abubuwa guda biyar su kuma sabubba ne na hadasi wanda ya bacci ko ya yi farfadiya ko ya yi maye ko ya suma to abu da yake fita masa ta dubura bai sani ba don haka shigansa wannan halin ba buƙatar ma mu duba wani abu ya fita ko bai fita ba ba buƙatar mu dora masa nauyin ya je ya tuba wani abu ya fita ko bai fita ba a'a kawai da zaran ɗayan halin nan ya faru da mutum kawai ya sake alwala abinda kawai malamai suke sabani a kansa shine taɓa mace da sha'awa domin shi ma taɓa mace yana jawo fitar mace to shin taɓa mace yana karya alwala ko baya karya alwala shi kuma magana a kansa zai zo a wurin da malam ya magana a kai yanzu kenan mun samu abubuwa guda biyar wanda suke sanadi ne su kuma na hadasi to su ma ba sai har sun fitar da hadasin ba kawai da zaran sun faru shi kenan alwala ta kai sannan sai abinda shi ba hadasi ba ne ba kuma sanadi ba ne shi yana tsakiya shi ne fita daga musulunci ridda idan musulmi yana da tsarki sai ya ridda to tsarkinsa ya rushe idan ya koma musulunci sai ya sake tsarki idan mun ɗauko hadasi guda shida muka haɗa da sanadin hadasi guda hudu muna da goma muka haɗa da ridda muna da goma sha ɗaya waɗannan abubuwan su ake cewa hadasi shari'a ce cikin hikimar Ubangiji ta'ala ta hukunta idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya faru da mutum to hadasi ya same shi hadasi ya same shi shi kuma hadasi shine fita daga sarki fita daga sarki in mun fahimci wannan sai mu shiga cikin hadasin shi kansa bayan mun fahimci menene hadasi za mu samu hadasin shi kansa kala biyu ne akwai hadasi ƙarami akwai hadasi babba hadasi ƙarami shi ne hadasin da yake karya alwala hadasi babba shi ne hadasin da yake karya wanka in an ce wanka wanka na ibada ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi wankan tsarki na ibada to wannan wankan yana karyewa shi ma idan dalilin karyewarsa ya faru duka abubuwan da muka lissafa din nan mun lissafa hadafi guda 11 gaba ɗayan su suna bangaren karamin hadafi in ban da mani. Mani yana bangaren babban hadafi. In ka cire mani, sauran da fitsari da wadi da mazi da kashi da tusa, biyar ɗannan sun fita, alwala ce ta kare, ba wanka ba. Da haka ba sai mutum ya je ya sake wanka ba, alwala kawai zai sake. Haka ɓangaren sabubban hadasi guda biyar, bacci, farfaɗiya, maye, suma, da kuma guda hudu kai ko, suma dukka waɗannan suna karya alwala ne, ba wanka ba. Da haka suma karamin hadasi. Hakan nan ridda tana karya alwala ne, ita ma ba wanka take karyawa ba. Dan musulmi ya yi ridda sai kuma ya koma musulunci, zai sake alwala ne inda yi sallah, ba bukatar sai ya sake wankan shi ba. Shi kansa wankan shiga musulunci, malamai sun yi sabani a kansa. Wanda yake kafiri ya shiga musulunci zai dole ne sai ya yi wanka, ko ba dole ba ne, ba wannan zancen mace. Da haka hadasin ƙarami shi ne abubuwan da suke karya alwala, abubuwan nan guda goma. Guda goma, ai sha ɗaya ne, har da ridda, sha ɗaya ne an cire mani. A'a, ka bar ni tafi yadda nake, har da shafar mace na saka a ciki. Yawwa, an fahimta ko? Yawwa, guda goma suna karya alwala. Amma mani shi baya karya alwala. Ba mu ambaci jini na mata ba, jinin haila da jinin nifasi da jinin istihala, tare da cewa su ma suna fita ne ta gaban mace. Sakamakon su galibi malamai sukan ware musu ne babi ko fasali mai zaman kansa su yi magana a kai. Kamar yadda mani yake karya wanka, haka su ma haila da nifasi suna karya wanka. To idan alwala ta karye, me ya kamata a yi? In an bukaci ibada da ba a yi sai da alwala, alwala, yin alwala. Shi yasa wasu malamai in da su kirgo abubuwan nan, sai su kirgo su da sunan abubuwan da suke karya alwala, wasu kuma sai su kirgo su da sunan abubuwan da suke wajabta alwala. Duk ɗaya ne, abubuwan da suke karya alwala, abubuwan da suke wajabta alwala. In an ce suna karya alwala, an dube su ne da tasirin su a alwala da ta wuce. In an ce suna wajabta alwala, an dube su ne da tasirin su ga alwala mai zuwa. Dole ne sai an sake ta. To wannan ɓangaren hadasi kenan. Ɓangaren tsarkin hadasi kenan. Idan mun kula tsaf, za mu ga kenan tsarkin hadasi kala biyu. Me da me, alwala da kuma wanka. To ba koyaushe ne idan aka ce tsarki sai mutum ya yi tsammanin wai tsarki shi ne wanke fitsari ba. Ba haka ba ne, ba koyaushe ba ne. Galibi ma shari'a ba ta cika amfani da kalmar at-tahara, kalmar tsarki, wai tana nufin wanke fitsari ba. In wanke fitsari ne sai ta ce istinja'i shi ne wanke fitsari, ko istijmari kasa fitsari. Amma at-tahara in ka ji ta faɗi haka, to tana nufin alwala ko wanka. idan aka ce mutum kana da tahara, Bahaushe aka ce masa kana da tahara, me zai san mani? Yawa ya kewaya ya yi. To in ba shi tahara kenan me ake nufi? A kenan ya yi tsari da wake ba? Haba. To amma yanzu idan ka samu musulmai guda goma, nawa za ka samu a cikinsu wanda ya yi tsari da wake? Ai ƙarshe ko ɗaya ba za ka samu. To kalmar tahara ba ta da amfani kenan. Sannan ɓangare na biyu na tahara, malam ya ce taharatul khabathi, tsarkin khabathi. Malamai suka ce tsarkin dauda ko tsarkin najasa. Shi wannan tsarki, abinda ake nufi da shi shi ne tsarkin kawar da najasa, kawar da najasa daga ɗayan wurare guda uku. A kawar da najasa daga ɗayan wurare guda uku ga mai yin sallah. Wuri na farko jikinsa, da zai tsuguna yayi fitsari, muka ce me ya faru da shi? Hadasa. Da fitsarin ya kare tsaf, to yanzu akwai najasa a jikinsa, shi ne wannan fitsarin. Sai ya sa ruwa ya wanke. In ya taɓa cinyarsa sai ya wanke. Ko da ba nasa ba ne, na wani ne fitsarin, ko kashi, ko wani abu da najasa ne, sai ya taɓa shi a jikinsa, to sai ya kawar da wannan najasar da ke jikinsa. Wannan ana ce mata taharatul khabathi, tsarkin najasa. Wuri na biyu, tufafinsa. Idan najasa ta taɓa tufafi, ko wando ko riga ko zani ko hijabi, to wannan sai an kawar da wannan najasa gabanin ayi sallah da wannan tufafi. Sai dai in hakura za a yi sallah da shi, amma in dai za a yi sallah da shi, to sai an kawar da wannan najasa a wanki. Kuma abin da ake bukata wajen wankewa, haƙiƙanin najasar ya tafi, ko da kuwa alamar ta saura. Akwai bambanci tsakanin haƙiƙa da alama. Yanzu in ka wanke jini, ya wanku tas, ka sa omoklin, ka burza, ka wanke, ka matse, amma sai kana ganin ɗan jaja haka alamarsa. Wannan ana ce masa athar, ana ce masa alama, ba najasa ba ne. Ainun najasa, haƙiƙanin najasar ta fita, amma yanzu wannan wata ƙura ta bari a baya. To irin wannan bai cutar, ko kuma in ka sinsina kashi ne a tufafi, ka wanke, ka zuba ruwa, ka wanke, ka matse, amma in ka sinsina sai ka dinga jinsa, to wannan ana ce masa athar, alama ce ta najasar, amma ba najasar ba ce, to wannan baya cutarwa. Amma dole ne a kawar da najasa a tufafi gabanin sallah. Wuri na uku na ƙarshe shi ne bigire, gurin da za a yi sallah. Sawa'un dandabali ne, ko tabarma, ko sallaya, ko carpet, ko kuma tile, ko menene za a yi sallah. Wurin da za a yi sallah a tabbatar da cewa in akwai najasa an kawar da ita gabanin ayi sallah. Amma dan tana gefe, me sallah ba a kanta yake ba, tana gefe, ba ta iya hududin iyakar da yake sallah, ko da tana kan wannan shimfiɗar, ba zai cutar da sallarsa ba. Tabarma ce mai tsawo, ta gefen ta can akwai najasa, sai zo ta gefen da ba najasa sai yi sallarsa babu komai. Amma dai ya tabbatar da gurbin da zai yi sallar babu najasa a wajen. Duka hada hakan nan bai yiwuwa mutum ya yi sallah yana ɗauke da najasa ko da ba a jikinsa take ba. Wannan kuma shi ma yana cutarwa, yana hana yiwuwar sallah. Kamar mace ta goyi yaro tare da shi akwai najasa ko da a jikin pampers ne. Matakar zai sunkuya da sunkuyanta, zai ɗago da ɗagowarta, zai sunkuya sujuda da sujudarta, zai ɗago zai zauna da zamanta. Ma'ana intiƙalinta, canzawarta daga nau'i kaza zuwa nau'i kaza har da shi ake yi, to tana ɗauke da najasa. Ya sha bamban da najasar da take kan shimfiɗar da ba a kanta mai sallah yake sallah ba, saboda ba ta motsi da motsinsa. To duka wannan gurare guda uku, kafin mai sallah ya yi sallah sai ya tabbatar da ya kawar da najasa a wajen. Sannan ita wannan najasa, tabbatar da ita ke sa a kawar da ita ba shakkarta ba. Ƙarin bayani akan wannan zancen zai zo a cikin littafin. Malam ya ce wala yasihul jami'u, dukka gaba ɗaya waɗannan da tsarkin hadasi da muka ambata a baya, da tsarkin khabafi wato na najasa da muka ambata yanzu daga baya, malam ya ce duka ba sa inganta illa bil ma'i tahir, sai da ruwa mai tsarki, al-mutahhir, mai tsarkakewa. Nan malam yana ya shigo mana magana dangane da abin da ake ɗauke wannan hadasin da shi, ko kuma ake kawar da wannan khabarin da shi, domin shi hadasi ɗauke shi ake. Ɗauke shi ake, me ya ɗauke shi? Idan mutum ya yi fitsari muka ce hadasi ya same shi, to ba hadasi ba wanke shi ake ba. In za ka wanke, me za ka wanke? Sai dai ka wanke najasa. Ina hadasin yake? Fitar kawai shi ne hadasi. Da haka in an ce maka kamo min hadasin can, za ka iya kamo shi, babu shi. Amma hukunci ne na Allah cewa in ya fita ya zama hadasi, kai ma ka fita daga sarki. Ɗauke wannan hukuncin, shi ake cewa sarki. To ana ɗauke hukuncin ne da ruwa mai sarki, ko kuma ɓangaren khabari najasa, shi kuma ba ɗaukewa ake ba, kawarwa ake. Shi yasa wancan na hadafi malamai suke cewa raf'ul hadafi, ɗauke hadafi. Shi kuma na khabari suke cewa izalatu najasati, kawar da najasa, kawar da ita ake. To duka da ɗauke hadasin da kawar da najasa, duka ba sa inganta sai da ruwa. Hanyoyi biyu ne Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana domin wato ɗauke hadasi ko kuma kawar da khabasi. Hanyoyi biyu, ruwa da ƙasa. Ba na uku, ruwa da ƙasa, da su ne ake yin sarki. Asali shi ne ruwa. Idan ruwa bai samu ba, sai a koma wa ƙasa. Yadda ake amfani da ruwa a wajen ɗauke hadasi, ba haka ake amfani da ruwa a wajen kawar da khabasi ba. Yadda ake amfani da ƙasa a wajen ɗauke hadasi, ba haka ake amfani da ƙasa a wajen kawar da kawusi, amma dai ruwa da ƙasa su ne suke maganin matsalar. A ɓangaren hadasi, ana amfani da ruwa ne ta hanyar yin alwala idan ƙaramin hadasi, ko kuma yin wanka idan babban hadasi. A ɓangaren khabafi, ɓangaren najasa, ana amfani da ruwa a wanke, ko a wanke jiki, ko a wanke tufa, ko a wanke gurin da za a yi sallah. Idan ƙasa ne kuma, a sa ƙasa a goge. Shi yasa a musulunci ake sarkin dutse, saboda dutse ƙasa ne, ƙasa kuma ana sarki da ita. Sai dai asali shi ne amfani da ruwa, sai idan amfani da ruwa ba zai yiwu ba, sannan sai a koma amfani da ƙasa. Rashin yiwuwar amfani da ruwa, da yadda za a yi amfani da ƙasa, duka bayani a kai zai zo mana idan mun zo maganar taimama. Amma a nan dai mu fahimci cewa da abu biyu ake sarki, ko da ruwa ko da ƙasa, amma ruwa shi ne ake gabatarwa sai dai idan ba zai yiwu ba, sannan a komawa ƙasa. Amma mutum baya ba da ruwa da gangan ya komawa ƙasa kuma ta yi masa amfani. Jama'an fahimta, sai malam ya ce wannan ruwan at-tahir al-mutahhir, ruwa yana da siffofi guda uku, wato ta fiskar sarkinsa, kyansa. Ko dai ruwa at-tahir, ko mu ce ruwa ba siffofinsa ba, nau'insa, yana da nau'i uku, nau'insa uku ne. Nau'i at-tahir, ruwa mai tsarki, akwai nau'i al-mutahhir, mai tsarkakewa, akwai kuma najis, najasa. Da haka lamba ta farko a cikin uku nan shine mutahhir, mai tsarkakewa, shine asalin ruwa. Ruwa mai tsarkakewa shine asalin ruwa, kamar ruwan da ya sauko daga sama, kamar ruwan rijiya, kamar ruwan kogi, kamar ruwan da yake gulgulowa daga dutse, kamar raɓa, duka waɗannan ana ce musu ma'un ne mutahhir ko tahur. Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama. Ruwa nau'i na biyu, ruwa mai tsarki. Shi kuma ruwa mai tsarki shi ne ruwan da shi a kansa mai tsarki ne, amma ba zai iya tsarkake wani ba. Wani irin ruwa ne wani? Wani kuma yana nan da yawa. Shi a kansa mai tsarki ne, amma ba zai tsarkake ba. Shi ne duk wani ruwa da ya canza daga siffarsa ta asali, amma da abu mai tsarki. Wannan ba matsala, ruwa ne gishiri ya zuba a ciki, sai a ɗora a murhu a kaɗa kuka, amma ba zai yi alwala ba. Amma saboda shi mai tsarki ne, ya halatta a miya ne, ko ruwa suga ta shiga ciki, sai a ɗora a jefarin ton a shashayi, ko ruwa ƙomo ya zuba sai a jefa riga a wanke. To ballantana a ce ruwa an saka mai tiyara, an haɗa da suga, an sa kulebu, ka ga sai a sa a firji ya sanyi sai a sha, amma ba zai yi alwala ba. To me yasa ya halatta a ci a sha a yi wanki da shi saboda mai tsarki ne. Me yasa ba za a yi alwala a yi wanka da shi ba saboda ba zai tsarkake ba? An cire masa siffarsa ta ruwa. Ga shi nan garau, amma in ka sha sai ka ji gishiri, sai a ce masa mai ruwan gishiri. Idan aka sa mai suga aka sa Lipton, sai a ce masa mai shayi. Idan aka wanke gero aka tsame, sai a ce masa ruwan tsari. Idan aka kaɗa masa kamu a ciki, sai a ce kunin zaki. Kaga duk lokacin da wani abu ya shiga cikinsa sai ya canza suna, ya dai bar gidansu kallon ruwa. Da shi sa'an malamai suka ce ma'un mutlaq, ruwa sake ba ƙaidi, wato ruwan da ba a yi masa ƙaidi da tsari ko zaki ko gishiri, ruwan kaza, zoko ko kakola, anta, ba a canza masa suna ba, yana nan wota, yana nan a wota, shi ne ma'un mutlaq, ruwan da za a sake masa kalmar sunan ruwa kuma ta zauna. Amma yanzu da a ce za ka ce yaro ka yabo mu ruwa, sai je jiyo maka juice sai kawo ma, sai ka ce kai ruwa nace maka, shi ma ga shi nan ruwa ne, amma saboda ya canza suna sai zama yanzu ba za a ce masa ruwa ba. To abin da ake ce masa ruwa shi yake tsarkakewa. Abin da ya fice daga ruwa ya koma wani abu, to ya ɗauki hukuncin abin da ya shiga cikinsa. In abin da ya shiga cikinsa mai tsarki ne, to shi mai tsarki ne za a iya amfani da shi a al'adance, amma ba zai yi ibada ba. Idan abin da ya shiga cikinsa kuma najasa ne, kamar mushi ko jini ko fitsari ko kashi, to wannan ruwa ana ce masa ruwan najasa. Baya halatta a yi amfani da shi ko a al'ada ko a ibada. Baya halatta a yi miya da shi ko a yi tuwo da shi ko a jika a yi shayi da shi ko a yi wanki da shi ko a yi wanka da shi, ballanta na alwala ko wankan janaba. Baya halatta. An fahimta? To wannan kenan. Da haka shi sa malamin ya ce wala yasirul jami'u, dukkan waɗannan ababen da aka lissafa na hadafi da khabasi ba sa inganta illa bil ma'i, sai da ruwa at-tahir mai tsarki a kashin kansa, al-mutahhir mai tsarkake wanansa. Wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu aw ta'muhu aw ra'ihatuhu bima yufariquhu ghaliban, shine wanda, wa huwa alladhi, shine wanda lam yataghayyar launuhu, launin sa na ruwa bai canza ba. Aw ta'muhu, ɗanɗanon sa na ruwa bai canza ba. Aw ra'ihatuhu, kamshin sa na ruwa, sinsinin sa na ruwa bai canza ba. Siffa nawa? Su ne siffar ruwa. Su ne siffofin ruwa guda uku. Kowa ya san yaya launin ruwa yake. Idan ka ga ruwa ya zama ja, ko ya zama yalo, ko ya zama baki, ko ya yi fasi, ko ya yi kore, ya canza kala, ya ɗauki wata hanya, to ai ya fita daga kalar ruwa. Kowa ya san kalar ruwa. Ko kuma kaɗan da ruwa sai ka ji ya yi zaki, ko ka ji ya yi tsami, ko ka ji ya yi ɗaci, ko ka ji ya yi bauri, ko ka ji ya yi gamci. Ɗanɗanansa ya canza, ya fita daga irin ɗanɗanon ruwa. Ko kuma ka kafa kanka sai ka ji yana wani wari, ko yana wani ɗoyi, ko yana wani ƙamshi. Ya fita daga asalin yadda ake ji a hanci idan an kai ruwa. Waɗannan siffofin guda uku suna da muhimmanci sosai. Akwai hadisi a kansu amma mai inganta. Amma malamin musulunci na duniya gaba ɗaya sun yarda da cewa ruwa bashi da wata sifa da ta wuce ukun nan, kuma kowace daya a cikin ukun nan ta tafi, ruwa ya tafi. Sai dai akwai abin da za a duba, shine abin da malai ya faɗa. Idan kalarsa ta canza ɗin, ko ɗanɗanansa ya canza ɗin, ko kuma ƙamshinsa ya canza ɗin, yaushe ne shin kowace canzawar kala take fitar da shi daga ruwa? Shin kowane canzawar ɗanɗano yake fitar da shi daga ruwa? Shin kowane canzawar ƙamshi yake fitar da shi daga ruwa? Malam ya ce, a'a, bima yufariquhu ghaliban, da fa abin da yake rabuwa da ruwa mafi yawan lokaci. Ba wai da zarar launinsa ya canza shi kenan ya fita daga ruwa ba, sai in ya zama abin da ya canza launin nasa yana rabuwa da ruwa galibi. Galibi ba shi da alaka da ruwa. Don haka nan sai mu duba mu ga cikin abubuwan da suke shiga cikin ruwa su yi masa tasiri kenan sun kasu kashi biyu. Akwai abin da baya rabuwa da ruwa galibi. Galibi ba ka raba shi da ruwa. Ɓangaren launi, kamar ƙasar da ruwa yake kwance a kanta. Me yiwuwa wannan ƙasa idan aka yi yasa ruwa ya tashi sai ya yi ja, ƙasarsa da yake kwance a kanta ne, ko ya yi fari saboda farar ƙasa da yake kanta. To wannan canzawar ba za ta yi masa tasiri ba, ba za ta fitar da shi daga ruwa ba, saboda ya canza ne da abin da baya rabuwa da shi tare suke. Ko kuma ruwan kogi, ka ɗebo shi ka ga shi a tafin hannunka baƙi kirin, saboda tozali da yake ƙasarsa, a kwance yake a kansa. To wannan canza kalar da ya yi ba zai fitar da shi daga ruwa ba, saboda ya canza kala ne da abin da yake tare da shi baya rabuwa da shi. Ko kuma ruwa ya canza da abin da yake haifa, shi ne ma yake haifansa, ruwan shi yake haifansa, kamar gansa kuka. Ruwa shi ya haife shi, ɗan gidan ruwa ne, kamar kainuwa. Waɗannan hayayyafarsu da yaɗuwarsu a cikin ruwa ta kai ga suka maida ruwa ya canza ya ɗauki kore, ko kuma har ma yake warin gansa kuka, ko yake warin kainuwa, to wannan ba zai fitar da shi daga ruwa ba, saboda abin da ya canza shi nasa ne, ba sa rabuwa gari. Ko kuma yawan zamansa kamar tsatsa, yawan zaman ruwa a jikin ƙarfe yakan sa yin tsatsa. Tsatsa sai ta yi tasiri ko a ɗanɗanon ruwan ko a kamannin ruwan. To wannan ma ruwa ne ya haife ta, tsatsa ƙasa ce. Don haka tasirin tsatsa a ruwa ba tasiri ne da yake fitarwa ruwa damarsa ta tsohuriya ba. To saboda malam ya nuna mana banda waɗannan abubuwa, shi yasa sai ya yi wani zance irin na malamin fiqh, sai ya ce canzawar launin ko ɗanɗana ko abinan ƙamshin, bima yufariquhu, da abin da yake rabuwa da ruwa galiban, a galibi ne abin da yake rabuwa da ruwa a galibi, shine ɓangare na biyu na abubuwan da suke iya shiga cikin ruwa. Wancan ɓangare na farko abin da dama na ruwa ne, yanzu kamar ruwan kogi za ka je na warin kifi, ba komai, ɗansa ne a cikinsa yake. Ko ka je na gishiri, ɗanɗanon gishiri, ba komai, a cikinsa yake. Amma banda gishirinka na gidanka da aka je aka siyo, yara suka barbada a cikin drum ko a cikin landa ko a tanki. Ashe a mun yi karatu a halin da gishiri ba matsala ba ce, matsala ce, domin wannan gishirin ba irin wancan gishirin ba ne. Wancan gishirin asali wajensa ne, wannan kuma gishiri ne masnu'a, wannan gishiri ne wanda yinsa aka yi a kamfani. Ta haka ba gishirin ba asalin gishirin ruwa ba ne, ba a kansa ake magana. To ɗayan ɓangaren shi ne ɓangaren abubuwan da suke iya rabuwa da ruwa, galibi ma ba su da alaƙa da ruwa. Shi sai malam sai ya kawo ka zaiti kamar mai, wannan man ko man gyaɗa ko man bumburutu ko manja, duka zaiti. Wasanni da kitse wadda sani da maiko ko romo, in ji malam lajikan malam, malam ya ce mini da romo. Eh, lokacin na yaro ne ta mamaki ne ta dariya bayan na gashi, yace ka ji romo a miya, ai romo, romo a ruwa. Wadda sani da romo ko maiko kullum, malam ya ce dukkan su waɗannan. Walwadahi da daudar dabbobi, in an ce alwadahu shi ne abin da yake ɗamfare da dabba. Galibi dabbobi ba sa rabuwa da ƙazanta a jikinsu sanadin kwanciya, za su yi fitsari su yi kashi su caɓa sai su kwanta a ciki, su kwanta dama su kwanta abu, in sun tashi suka ga cinyarsu da cikinsu duka. To wannan shi ne alwadahi, daudar dabbobi. Irin wannan idan dabba ta shiga cikin ruwan da kuke amfani da shi da irin wannan a jikinta, to kaga me ya alaƙarsa da ruwa in ba shiga akai ba, ba shi da alaƙar da ruwa. Wasabuni da wannan masu na fassara, to wasabuni da sabulu, da sabulu. Walwasahi da dauɗa, to da dauɗa wa nahwihi, malam ya ce da makamancinsa. Waɗannan abubuwan su ba su da alaƙa da ruwa. Nan malam ya lissafo mana abubuwan da ba su da alaƙa da ruwa, ba wai na lissafa mana najasa ba ne, abubuwan da ba su da alaƙa da ruwa. In suka shiga cikin ruwa, to suna cire masa wato haƙƙinsa na tsarkakewa. In sun cire masa haƙƙinsa na tsarkakewa kuma sai ya ɗauki wata hanya. In idan suka cire masa damarsa ta tsarkakewa sai ya ɗauki wata hanya. Sai ku ce mun hanyar abin da ya shiga cikinsa. Sai kuma hanyar abin da ya shiga cikinsa, in mai tsarki ne ya tafi layin tsarki, in najasa ce ya tafi layin najasa. Wala ba'sa bi turabi, malai ce amma babu laifi game da turbaya, domin ita turbaya wato ƙasa, me yasa aka ce ba laifi? Saboda alaƙarta da ruwa, alaƙar ƙasa da ruwa. Walhamadi ko hamati ko alhamadi duk ɗaya, da kuma taɓo, saboda taɓo ma ruwa ne yake samar shi. Yunɓu wasabkhati da kanwa, amma ba kanwa taku ta kasuwa ba, akwai ƙasa wacce ita dama ƙasa ce ta kanwa. To ƙasar, irin wannan ƙasar idan ruwa ya kasance a wajen sai ya raɓi kamanninta ko ya raɓi ɗanɗanonta, to wannan ba zai yi tasiri ya cire masa siffarsa ta shahuriya ba. Wal khuzzi, wasu nusafin sa rubuta khurri ko, amma khuzzi shi ne asalin abu. Wal khuzzi da tufafi, amma al-khuz asali tufafi ne wanda ake yinsa da fata, to amma dai shi ma dan ya fada cikin ruwa, to wannan baya hana matukar ba wai yana dauke da wani abu ne kuma wanda ba zallan tuhum ba, amma dan ya fada cikin ruwa an cire shi, to wannan baya dauke wa ruwa tahuriya wa nahwihi da makamantansu. To wannan a takaice zai zama mana matashiya dangane da abin da ya shafi wato tsarki da kuma ruwa, abu da muka yi daidai, Allah ya ba mu dadansa, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asalin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan ya ce malam na littafin akwai al'ajir ne ko me? Al'ajir ne ma baya asalin nusar arabi ko? So fa gafarce ni daga baya zan gaya muku insha Allah. Wannan ya ce menene bayan na yi fitsari, na sa wando na sai na ji wani fitsarin ya fito, kuma malam sai na matse gaban nawa ne ko me? To wurin ya cabe, kai ka san rubutun, ka san yadda ka yi shi, ya cabe ba zai karantuwa. Wannan ya ce malam game da wannan ayar, ula'ika yutawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. To Kristan wanda ya musulunta lada ninki biyu da a bashi na iya musulunta da ya yi ne, ko kuma duk aikin da ya aikata kyakkyawa za a ninka mar ladan har ya mutu. Amma gane shi mai sauki, Allah ya ce walladina atainahum alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Daga ana magana ne akan da an ba su littafi sun imani da shi, sannan kuma suka yi imani da alqur'ani, Allah ya ce za a ba su ladan biyu. Sun bauta wa Allah addinin wani annabi, sun bauta wa Allah kuma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To nan zai zama ba wai ana nufi da mutanen wannan al'ummar a yanzu ba ne, domin lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya da'awar annabta, wadda a lokacin yake kan yahudanci ko lokacin yake kan nasaranci, to kaga kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bauta wa Allah akan yardadan addini. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sai ya bar wannan addinin, sai ya dawo addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya zama da ya yi yardadde, yanzu ma ya yi yardadde, da ba shi ladan sa biyu za a toye masa. Ina guda kenan, Allahu a'lam. Malam ya zan yi lokacin da na ga wata yarinya kuma ina son ta ne don aure, malam zan iya magana da ita ko kuma zan gaya wa iyayenta ne kafin na gaya mata yaya? To a musulunci mutum idan yana son aure da waliye yake magana, waliye yake gaya wa aure, sannan su kuma su ne hakkin yi wa yarinya magana ya rafi a wuyansu. galibi al'adar mu idan mutum yaga yaya na so shi zai fara taranta kuma taran ma har ya wuce gona da iri ina ma taran ya kasance tara ne na ina ne gidanku me ye sunan ki shikenan ina ma ya tsaya iya haka a'a bai tsaya iya haka ba taran sai ya kai ga tara ne na zai gaya mata manufarsa sannan bayan ya gaya mata manufarsa ya gaya mata yaushe zai dawo su sake sa rana yaushe zai dawo ya je kuma su sake babanta maganinsa kawai zai dinga yi kaga wannan ya saba shari'a ai yar wani ce haifarta aka yi ka gani kuma sai da aka yi mata ɗawainiya ta kawo wannan matsayin ka ganta bai kamata kamar yadda waɗanda suka yi mata ɗawainiya su ba kowa ba irin wannan ne sai kai ga mutum ya shiga zuciyar yarinya har ta zo tana faɗa da iyayenta a zo ana rikici banta yana shiga damuwa wata tana shiga damuwa ita kuma ta ce sam in ba shi ba sai dai ta halaka kaga wannan ba daidai ba ne ba ta haka karon farko kamata ya ka nemi izini a wajen iyayenta su kuma iyayen su ma ba daidai ba ne ba su ce to shikenan a gaya masa an ba shi izini ya je su daidaita a ina zai same ta wato komai ma aikin da haka kamata ya yi ka kira yarinya ka tambaye ta kin san wane dan gidan wane eh na san shi a ban san shi ba to shine kaza 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 yana da sana'a kaza dan ba sana'a kan ba magana yana da sana'a kaza kuma kaza 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 yana da kokari a masallaci kaza ma yake da kaza yana kaza yana kokari kaza a kwarai ya zo ya ce ina son ki kikenan in kai shiru kikenan tana so wani satin su ya wuri na in shirya da wani a to ai mu shirin da muke magana na yarda muke magana akai malamin kai ko sun ce fishin a duwa fiskar ta gai ikar jama'a su manta yau alhamis ana neman taimako an gaya mun na manta da Allah ayi kokari a bada abin da ya samu gwargwadon hali Allah ya bada lada yace malam wannan abu yana faruwa zaka ga yarinya ta samu qur'ani ko kuma tana da himma a wajen biyayya ga Allah amma kuma sai ka ga iyayenta sun bayar ta a wani wanda bai san komai ba saboda kuɗinsa to kaga wannan wani saurayi ya fusata kenan to ba shi ita shari'a ba kuɗi take ba shari'a ba take kuɗi ba amma dai babban abin da ake bukata ga namiji mai aure ya kasance mai addini mai kyawun ɗabi'u sauran siffofi na kamala irin su sana'a irin su ɗan abin hannu yadda ya ba za ta sha wahala ba za ta gigice ba da sauransu to amma babban abin dubawa shi ne mai idan yana da addini yana da kyawun halaye sawa'un ko ta haddace Qur'ani ko ba hakkin iyayenta ne su duba mata irin wannan mai addini mai kyawun ɗabi'u kuma ba haddace Qur'ani shine ba mace za ta iya haddace Qur'ani amma kuma ka aure ta ta dinga tayar maka hankali jahila ma sai ta fi ta daɗin zama to dan haka su mata da kake ganin su ba su da tabbas to kai ta addu'a wannan yace mana cikakken bayani game da kunna sifika na sama a waje lokacin sallar tahajjud na tsakiyar dare to wannan ya danganta da yadda mutane suke rayuwa ya danganta da al'adar mutane idan mutane ba su saba da irin wannan tsari ba bacci suka saba suke yi to bai kamata a kunna musu sifika a hana su bacci amma idan mutane sun saba irin wannan rayuwar dama su ma kowa ma dama a farke yake ana ta ibada, to wannan kam mutane za su rayu akan yadda suka saba. Yanzu irin Makka da Madina su bi ko su duk duniya ba su fika mai aman Makka ko Madina, amma ga suke sake su ta sallar saboda mai saboda duka wannan society a irin wannan lokacin na ibada ne da sallah. To amma irin kauyukanmu waɗanda waɗanda yanzu ne ake gwada mutane ma su ba su san ma da azumi ana sallah da daddare ba, in banda asha da an ya sha kwanta ba su san ma ana tashi da wata sallah ba. Lailatul Qadr kawai da mu lailatul qadr an ce wannan qadari ba mun san ana wata ibada a daren mu, sai dai gari ya waye a ce mana lailatul qadr ta wuce yau an gane ta wuce. To kaga irin waɗannan wurare su kuma sai a sassauta musu idan akwai jama'a da yawa da suke bukatan su ji saboda yawan mamu, to sai a saki sauti gwargwadon mamu ba da tsarkarfin da zai tashi masu bacci wanda suke bacci don suna da haƙƙin su yi baccin su, ba dole aka ce sai mutum ya tashi ayi sallah ba, to sai ayi la'akari da wannan. Haka a lokacin da mutanen anguwa suka ce ana damun su ko aka ga alamar ana damun su, to daidai wannan lokaci dole a bi abinda suke bukata saboda haƙƙinsu na su yi bacci. Yawwa malami da na yi tafiya sai na waye gari da Janaba, ban samu ruwa ba sai na yi taimama. Gari in ya waye na samu ruwa zan yi wanka ko kuma ba zan yi ba? A'a, zai zo mana a karatu cewa taimama tana halatta ibada ne ba tana ɗauke hadasi ba, ba tana ɗauke hadasi ba ne, tana halatta ibada ne. Wanda ya taimama sai ya yi sallar azhar yana nan halla asar ta yi, halla asar ta yi yana nan a halinsa, kuma bai yi wani abu da zai karya masa alwala ba, shin zai yi sallah da wannan taimamar? Malamai suka ce a sai ya saki, saboda wannan taimamar ai kawai ta dan buɗa masa ne ya yi sallah, ba wai ta raba shi da wannan hadisin ba. Da haka zai ci gaba da yin taimama har sai ya samu ruwa sannan ya ɗauke hadisin. Hakan nan wanda ya yi taimama ya yi sallah alhalin yana da janaba, wannan taimamar ta ba shi damar kawai ya yi sallah ne, amma ba ta ɗauke masa hadisin janabar ba. Da haka idan ya samu ruwa sai ya yi wanka saboda ya ɗauke hadasin, ita ce ba ta ɗauke hadasin ba, kawai tana ba da dama ne. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata tafiya a cikin tawagar sahabbansa sai wani janaba ta same shi, aka zo za a yi sallah sai ya koma gefe. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya kai kuma ka koma gefe za a yi sallah? Azubahi sai ya ce ai janaba ce da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa to ai sai ka yi taimama mai sallah. Sai ya yi taimama, da ya yi taimama da aka zo aka samu ruwa, sai Manzon Sallama sai ya ɗebi ruwa sai ya bashi ya ce ina mai janabar nan? Sai ya ce ga wannan, ka yi amfani da shi, ma'ana ya je ya yi wanka. Taimama da ya yi sallar asubahi ba ta wato kore wannan janabar ba, sai dai ta bashi dama kawai ya yi sallar. Allah ta'ala a'lam. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Haka. Haka. Kace kaya ne kamar jami'an fasakwabiko yawa suka kame custom, suka kame bayan sun kame sai suka yi gwanjansu, da suka yi gwanjansu kai kuma ka san cewa wannan kaya ga ta yadda suka fito ya halatta ka je ka saya? Amsa shi ne wannan shubuha ce, shubuha ce. In ka duba fasakar ɓangaren cewa su ma'aikata ne suna da haƙƙi na su gudanar da aikinsu kuma abinda doka ta ba su dama su yi sun yi daidai ta wannan fiska zaka ce ba matsala bace haka in ka duba ta fiskar cewa kayan wani ne ta yiwu an kwace masa ba da haƙƙi ba da zalunci da son zuciya ko akan abinda bai taka kara ya karya ba za a yi warware shi amma saboda son zalunci da son handama yasa aka yi haka in ka duba wannan fiska kuma zaka ga cewa bai halatta ba dan haka sai ka dauke shi a matsayin shubha abin da ya fito baka san me yasa aka yi gwanjan sa ba shin kwacewa aka yi me shi aka rasa a na gwamnati ne ta yi oda ta fasa amfani da shi tace ai gwanjan sa a wace hanya ce aka same shi yawa don haka wannan shubha sai ta saka hakura ba wai babu kaya bane sai wannan ka je ka kasai kaya a wajen masu kaya wanda babu shubha a ciki kai amfani da shi wannan shi na sadana wa alaikum
salam
ruwa na Yace galibi a manyan gurare kamar ruwa akan sanya masa chemical kuma an sanya masa chemical saboda a kashe wani abu da yake cikin sa na virus ko na ina cuta ko na guba wani lokacin ma ruwan kazanta ne za a tara shi sai a sa masa chemical shi kenan sai a tura mutane su dinga amfani da shi to wannan ɗawainiyar sa iri biyu ne akwai wanda za a sa masa chemical wanda ba zai yi tasiri ba kuma na san cewa manya-manyan kasashen da suka ci gaba irin Saudiya na zana Saudiya na gani ruwan su galibi irin wanda ka faɗa ruwan sakwai da ruwan kaza da yake irin waɗannan ruwa su ne ake maintaining kwarai su ne ake maintaining wato wannan ruwaye su ake maintaining an yi maintaining a kyautata su sai su sake bin wata hanya sai a ci gaba da amfani da su wanda wannan dalilin yasa ba sa sha ba wai dan bai da sarki ba kuma saboda sanin asalin shi ya hana kare cin ali yawa amma ruwa ne mai sarki wato wannan hidimar da aka yi masa ta tsarkake shi kuma musamman ruwa in ya ratsa kasa automatic ya zama mai sarki ko na me nawa muka sha da chemical din kasa nawa muka sha a cikin alqur'ani Allah ba mu labarin ruwan sama idan ya sauka anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sayru zabadan rabiya ruwa kumfar ruwa idan ta debo ya kake ganin ruwa idan yayi ruwa ka ga yana wani kumfa ga kara a ciki ka ga sakaina a ciki ka ga takalmi ka ga kashi a ciki ka ga rigar mahaukaci ka ga wane ne ka ga pampers ko ba ka ba jisse ya ɗiba ya ta hautsunawa ya yi ja ya yi kumfa ya canza kala ya dinga hauka iri shi ne fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-sayru zabadan rabiya duk wannan dattin hanyar ruwa sai ta ɗauke shi ai ta tafiya a haka har ka ga ana tsere tsakanin kara da sakaina a hankali ana nan Allah ta'ala ce wa mimma yuqiduna alayhi fin nar ibtigaa hilyatin aw mata'i zabadun mislan haka zinare da za a yi shi kagan shi yana yarki mace ta saka tana ado tana kwalliya tana yanga ta sa abu mai sheki abu mai kyalli mai ban sha'awa inda ta gan shi kafin a sa shi a wuta a narkar da shi da ko kallonsa ba za ta yi in an miƙa mata ma sai ta ce izgili ake mata shi ne zabadun mislu shi ma dattin ne irin na wancan ruwan Allah ta'ala ya ce zabadun mislu zabadun mislu كذلك يضرب الله الحق والباطل. Allah ya ce haka yake buga misalin ƙarya da gaskiya. Ƙarya sai ta yi ta bankamata tana faɗi, tana ƙafafa. Amma sai a waye gari gaskiyar wata ran sai ta fito. Fa amma zabadu wa yadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yanfuthu fil ard. Shi wannan dattin sai ya tafi ina ya je ina ya je oho. Wa amma ma yanfa'u an-nasa, amma abinda zai yi mutane amfani fa yankuthu fil ard, sai ya zauna a cikin ƙasa. In an tona rijiya sai a samu shi garau, an tona rijiya sai a fidda shi garau, wannan dattin ne. Amma saboda ya sauka cikin ƙasa ya ratsa ƙasa sai ya tsarki, har ma ƙasa ta wanke maka shi, bayan dattin ma ta wanke maka kalar samai ta koma fari. To hakan nan an samu sarki muka. To ina magana akan cewa iri biyu. Akwai wanda ba za ka ji tasirin chemical a cikin sa. Yanzu irin su pure water. Ba za ka ji wani akwai chemical a ciki, amma ba za ka fahimta da garaje ba. Yiwuwa in an fahimta sai dai bi kulli dukka, sai da tsanantawa wajen ƙoƙarin fahimta. Ko irin su faru, ko irin su ramat. To wannan kenan. Sannan akwai chemical kuma mai tasiri. Sannan shi in an sa kawai kana ji, za ka ji warinsa, za ka ji dandanansa. To shi wannan a zahiri ba za a yi amfani da shi ba. Sai dai in ya zama shi ne ruwan amfanin mutane, bayan shi ba wani ruwa. To wannan sai a haƙura da halin da yake ciki a yi amfani da shi a haka. Saboda ita shari'a kuma wato tana buɗawa ne an san sarari. Amma idan aka idan an matsu ita take buɗawa. Idan kuma aka buɗa ita sai ta matse. Da haka a lokacin da aka ce akwai waɗansu ruwa ba wannan ba, to wannan ba zai tsarkake ba. Amma a lokacin da aka ce wannan shi ne zama ruwan rayuwa, saboda gari ya zama gari, haka ya zama ruwa shi ne ruwan rayuwa. Zino inan ƙasashen su wannan shi ne ruwansu, ba su da wani ruwa ba wannan ba. Amma mu a nan za ka ga akwai rijiya, akwai borehole, akwai wane ne, ba sai lallai ka bi ruwan wannan ruwan ba, kana da hanyoyin ruwa da yawa. To za a ce to tunda kana da hanyoyin ruwa da yawa, wannan ruwan ka bar shi, ba zai amfani. Amma idan kuma shi ne rayuwar, to shari'a a nan sai ta buɗa, sai ta ba ku dama, sai ku yi amfani da shi. Allahu a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.